الذي تسعى على أنجاز هذه الخطوة في تعزيز القدرة الدفاعية للبحرية
Thank you. 我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我讲了，我
I'm not going to do that.
شجرة تنبت في القلب وتثمر على
الإنسان.
Oh, yeah. I'm going to go to the hospital. شب میخوانی برای شب نشینی به خانه سعید برمی ما هم میایی
برای شبی برای میرمی
برای اون
Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. جماعه سواري السلام عليكم. Barkamu da sabuwa da kuma a cikin shirin musamman da zan gabatar muku domin watan Ramadan. Da kafin kamawa watan, za mu fara da takaitaccen bayani kan yadda watan Ramadan yake kamawa a shari'a. Azumi ɗaya ne daga cikin wajibai masu muhimmanci da Allah Maɗaukakin Sarki ya hujjanta su a cikin bayinsa, sakamakon irin matsakaicin tasiri da fa'ida mai girma suke da shi a kan mutum da al'umma baki ɗaya. Kuma saboda girman matsayin azumi ne, Allah Maɗaukakin Sarki ya hujjanta shi a kan sauran al'ummomi da kuma gina musulunci. Kamar yadda ya hujjanta shi a kan al'ummar musulmi, Allah Maɗaukakin Sarki da ruwaya yana cewa, ya ku waɗanda kuka yi imani, an hujjanta muku azumi kamar yadda aka hujjanta shi a kan waɗanda suka bace ku. Ko za ku tsoron Allah da wajibi a shari'a suna girma. Amma mafi muhimmanci daga cikinsu shi ne azumin watan Ramadana mai albarka. Domin yin azumi a cikin watan Ramadana yana daga cikin muhimman wajibai a shari'ar musulunci. Ko ɗaya ne daga cikin shekarun musulunci biyar da aka gina addinin musulunci a kansu. Har ila yau, shari'ar musulunci ta faɗaitar da mutane yin azumi. Kamar yadda ya zo cikin rubutun hadisin manzon Allah ya zira da rancin Allah su fada gare shi mutane da su ce wa hakika azumi ga kwani da gaba azumi zakka ne na jiki. Haka nan faɗin manzon Allah da ke cewa barcin mai azumi ibada ne, numfashinsa da shirinsa tasbihi ne, ayyukansa karɓaɓɓu ne, addu'arsa wasassu ne, kuma ƙamshin bakinsa ya fi ƙamshin almisti a wajen Allah. Azumi a gugga yana nufin kamewa daga wani abu, yayin da a shari'a yake nufin kamewa daga wasu abubuwa ke da farko a wani lokaci ƙayyadadde. Don haka azumi a shari'a yana nufin kamewa daga wasu abubuwa ke da farko da ake kira da mufassirat a Larabci. Misali, ci da sha, tarawa da mace, fitar da maniyyi, takaro amai da makamantansu, daga fitowar alfijir zuwa fitowar rana, wato daga lokacin sallar asubahi zuwa lokacin sallar magariba. Nufin neman kusanci a wajen Allah, inda wajibcin azumi da rana a cikin watan Ramadana yake farawa daga ranar farko har zuwa ranar ƙarshe, wato zuwa lokacin kamawar sabon watan Shawwal. Saboda haka, za mu ɗan yi taƙaitaccen bayani kan yadda watan Qamariyya yake kamawa da yadda yake mutuwa. Kamar haka, watan sama na Qamariyya bayan haihuwarsa yana kwanaki 30 ne ko 29 kafin ya mutu. Kuma yadda dalili na shari'a ya tabbatar, kuma bincike na ilimi ya ƙarfafa hakan, domin bincike na ilimi ya tabbatar da cewa wata yana kewaye duniya ce da take kamar farko, daga kusurwar yammaci zuwa ƙarshe, wanda watar kamar duniya ce. Rabinsa yana fuskantar rana, ɓangaren da yake fuskantar ranar ne haske. Saboda haka, yankunan duniya da suke ɓangaren hasken watan su kasance a lokacin rana, yayin da sauran yankunan duniya da suke ɓangaren wata da baya fuskantar rana suke lokacin dare. Kuma lokacin da watan ya ci gaba da juyawa, sai yankunan da suke rana su koma cikin duhun dare, su kuma yankunan da suke cikin dare su koma cikin hasken rana. Haka watan zai ci gaba da kewayawa har ya kai ga lokacin da duniya ta shiga tsakanin wata da rana, sai watan ya ci gaba da tafiya har ya tunkari tsakanin rana da duniya, wanda haskensa zai fara gushewa har ya shiga tsakanin rana da duniya. Sai ya zame hasken watan ya bace ba a gurinsa. Wannan tsakanin rana da duniya ana kiransa da Al-Wahab. Kuma kuyan hasken watan shi ake kira da mutuwar wata. A lokacin da wata ya fara fitowa daga tsakanin rana da duniya, wato wajen da ake kira da Al-Wahab, fitan da yake fuskantar rana hasken sa ya fara bayyana a bangaren duniya da ke kusa wayar mace wannan bangaren mutum da ya bayyana shi ake kira da aiwuwar sabon wata wato tunani a lalace inda wannan zai ci gaba da fitowa daga duniya a ƙarfin sa ya bayyana da zai fara kirkirar wata wanda lokacin da ta zama ko a lalace saboda wata a nan za mu fahimci abubuwa kamar haka lokacin da wata ya shiga tsakanin rana da duniya wajen da ake kira da al-mahaq a larabci hasken sa yana cewa mutanen da suke da duniya suna wargani sa shi ake kira da wannan lokacin cewa wata ya mutu lokacin da wata ke san duniya tsakanin rana da duniya ana wargani da al-mahaq hasken sa ya fara bayyana ga mutane da suke duniya ana kira da wata ke san duniya tsakanin rana da duniya ana wargani da al-mahaq hasken sa ya wato daga tsakanin ranar duniya kuma watan ya kai matsayin da zai yi kwaya idan dan adam ta iya ganin sa da ba dan matsala da ta samu masarrafin samaniya ba wasu malaman kuma sun bayyana cewa ko da wata ya riga ya fito daga al-maha wato tsakanin ranar da duniya kuma zai iya yiwuwa kwaya idan dan adam ta gan shi amma wani dalili ya hana ganin watan ko matashar da ya kwaye gidan dan adam bai ga watan ba ko ba za a dogara da faɗin malaman ilimin taurari ko yin amfani da na'urar zamani misali magudun hangen nesa wajen tabbatar da ganin wata ba sai lokacin da aga watan da ba ido ko kuma wata da ya zo ƙarshe ya cika kwanaki 30 to a nan sai washe gari ya zama ƙarfin sabon wata domin mun bayyana cewa watan kamariya ba ya wuce kwanaki 30 kamar yadda baya kasa kwanaki 29 bisa dalili na shari'a da ingantawar bincike ilimin zamani. Fa'ida: wasu malamai sun bayyana cewa za a iya amfani da na'urar zamani, misali madubin hangen nesa, wajen duba wata sararin samaniya. Ranar 29 da ake fara koyon mata, idan aka tantance wajen da yake, sai kuma a koma ga ribansa da kwayan ido, inda hakan zai sauƙaƙa wa mutane wahalar buɗe mata. Ko jama'a, da hakan ne kawo ƙarshen wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Da ku a cikin wata fitowar shirin mu koma noma. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan batun faduwar farashin kayan abinci a Najeriya a lokacin da ake karatar azumin watan Ramadan, da kuma wasu labaran mabambanta. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Kwanaki kaɗan da suka gabata, 'yan kasuwar Sanga da ke Kano sun yi kokarin cewa suna bayar da kayan abinci ga masu sari a cikin sauri, amma masu sayar da su ga ɗaiɗaikun mutane suna tsawwala musu. Wannan ya yi kama da abin da Hausawa suke cewa rijiya ta bayar da ruwa amma buga ta hana. Domin su 'yan kasuwar Sanga dai diloli ne da suke bayar da kayansu cikin sari ga masu sayarwa a cikin shaguna a cikin fadini da kuma. Duk da cewa a can baya su kansu 'yan kasuwar ta Sanga sun taɓa tsawwala farashin kayan masarufi da ya bakantawa mutanen birnin Kano rai, amma a bana sun saukar da farashin kuma a cikin sauƙi suke sayarwa ga masu sayarwa. Wannan abin ayaba ne. A dalilin haka ne ma ya sa wasu daga cikin waɗannan 'yan kasuwar Sanga suka shafa kan watsa labaran ya haɗa da gidajen rediyo a cikin birnin Kano, suka bayyana wa mutane cewa su fa suna sayar da kansu cikin sauri, kada a zarge su da cewa suna yin tsada. Wannan kuma ya sa wasu suke ganin cewa to fa ya kamata a ce mahukunta su shiga cikin wannan magana. domin sa ido akan yadda ake sayar da kayayyaki cikin shaguna masu girman kano ko talakawa za su samu sauƙi musamman cikin watan Ramadan har ma da gida wanda ya kamata a ce dukkanin ɗan kasuwa a cikin birnin Kano da ma arewacin Najeriya musulmi waɗanda suke samun samun dada ko ubangiji mahalicci su saka tsayuwa mutane amma sun zamana kan kasuwa shi ne saukar farashin kayan abincin shafa da mai kuma a cikin watan Disamba na shekara ta gabata da kuma da shirin da kuma da jihar kudu da ke sayar da shinkafa da wake da kayan cikin gidanta jaridar nan ta da nation ta Najeriya ta ɗauki labarin cewa farashin kayan baya da naira dubu 55 zuwa dubu 65 da nan tumatir ya rabu daga naira 80 zuwa naira 60 kuma malin taliya da ake sayar da shi a kan naira 35 ya koma naira 20 da tsari farashin wake da nauyin kilo 50 ya faɗo ƙasa daga naira 250 ya dawo naira 250 fatan mahukunta za su shiga cikin lamarin domin ganin cewa ɗan kasuwa sun yi nisa ne kuma wanda ba cutar da su ne ba a sayar da ba domin su ma cikin sauƙi ne suka samu da kamata a ce duk za su ci ɗanin kasuwa to ko me yasa ake samun faɗuwar farashin kayayyakin abinci wasu daga cikin dalilai dai da akwai cewa ɗan shigo da hatsi daga ƙetare Thank you. ya sa ran shiya su da kai ne da sara ji mai nan da shiri ba da take ta wuce ne masu tara hatsi sun bayyana damar su kan wani sauyin tashi wasu suka ce shaguna da suka yi cike da hatsi ba su samu masu sauyi idan wannan hali ya ci gaba an kasuwa an kasuwa da dama da ke fatan samun riba daga tara hatsi da suka yi da suka yi shi na iya damuwa misali ya ce mun sayi wake da waken shura kan farashin naira 200 shekara da ta gabata kamfanoni suna ta sayan masara daga hannun da shekara sun gani sun kai